Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Lahadi 14 ga watan Fabrairu shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ka Baba Yakubu da kanin labaran duniya.
To Baballe, Majalisar Dattawan Amurka ta wanke tsohon shugaban Amurka Donald Trump daga zargin iza tarzoma akan Majalisar Dokoki a watan da ya gabata. Da safiyar yau Lahadi ne kuma cibiyar sa ido akan cutar coronavirus ta Jami'ar John Hopkins ta faɗa cewa mutanen da suka harbu da COVID-19 a faɗin duniya sun kai miliyan 108,500. Kana ajiya Asabar, ministan kiwon lafiyar kasar Gini ya ce mutum hudu sun mutu da cutar Ebola a wani sake bullon farko da cutar ta yi a cikin shekaru biyar.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa a Najeriya sakamakon wani rikicin kabilanci da ya barke a kasuwar sasa da ke garin Ibadan tsakanin Hausawa da Yarabawa ya yi sanadin rasa rayuka da dukiyoyi ko kowane mataki gwamnatin jihar Oyo ta dauka.
Ta rufe kasuwar kayan gwari da ke sasa Ibadan. Kana ta kafa dokar hana fita a yankin na sasa.
Ha kuma za ku ji cewa jami'in siyasa a jamhuriyar Niger sun soma daukan matakan koran magoya bayansu da suka ke bin umarninsu.
Kenan wa'annan mutanen za mu dauki matakai da gaugawa na mu sayar da za mu yi su ba hitacci bane daga ranar yau mai kamata yau ma sun zamba mutanen MNC bane tunda dokokinmu sun ce duk wanda biro politika ya dauki decision yake bare da wannan decision kin ba kenan shi ba dan party.
Sannan kuma za ku ji cewa a Najeriya kungiyar dattawan Arewa ta yi kira ga gwamnonin Arewa su shirya tsaf don karban makiyaya masu bin doka da oda da aka ba wa'adin ficewa daga wasu jihohin kasar. Bayan nan kuma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Madina Mai Shanu ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. To amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Majalisar Dattawan Amurka ta wanke tsohon shugaban Amurka Donald Trump daga zargin iza tarzoma akan Majalisar Dokoki a watan da ya gabata bayan da ɗaruruwan magoya bayansa suka afkawa 'yan majalisar yayin da suke kokarin tabbatar da nasara da Joe Biden da Democrat ya samu a zaben watan Nuwamba. Sadatoci 57 suka kada kuri'an amincewa da tsige tsohon shugaban na Amurka akan laifin ingiza tarzoma yayin da 43 suka nuna akasin haka. Amma 'yan Republican 7 da suka karu da 'yan Democrat 50 masu rinjayi da suka nemi tsige Trump, adadinsu ya yi ƙasa da ƙuri'u 67 da ake da bukata kafin tsige shi, wato 2 cikin kashi 3 na adadin 'yan majalisar dattawan su 100. Wannan ne karo na biyu da Trump ya zama shugaban Amurka ɗaya tilo a tarihin ƙasar na sama da shekaru 200 da aka taɓa tsigewa sau biyu, amma kuma aka wanke shi a shari'ar da Majalisar Dattawa ta yi. Da safiyar yau Lahadi ne cibiyar sa ido akan cutar coronavirus ta Jami'ar John Hopkins ta faɗa cewa akwai mutum miliyan 108,500 a faɗin duniya da suka harbu da COVID-19. Amurka mai mutum miliyan 27,500 da suka harbu da cutar ita ce kan gaba. Kana India na biye da ita da mutum miliyan 10,900. Sannan Brazil na biye da su da mutum miliyan 9,800. Jaridar Telegraph ta Burtaniya ta ce wasu masana kimiyya a Burtaniya suna shirya rigakafi na gama gari da zai yaki kowane sabon nau'in cutar coronavirus da za su kasance a cikin shekara. Jaridar ta Burtaniya ta ce masana kimiyya daga Jami'ar Nottingham suna nan suna aiki gadan-gadan wurin haɗa rigakafi da zai auna ainihin ƙwayar cutar maimakon bazuwar cutar da galibin rigakafi suka fi mai da hankali a kai yanzu. Wata ma'aikaciyar NERS a Zoni Marina ta ga irin barnar da annobar COVID-19 ta yi yayin da take kula da ɗakin mutane da suka harbu da COVID-19 kusan watanni 7 a asibitin Indraprata Apollo da ke New Delhi. Yayin da take jira ta karbi allurar rigakafin COVID-19 bayan ta tashi aikinta na dare, sai kuma ta fara jin tsoron wani abu ka iya faruwa da ita bayan ta karbi allurar rigakafin. Ta ce na ji mutane da dama na cewa yakan haifar da matsala, saboda haka na dan damu kafin amin allurar rigakafin, in ji Marina. Ba kamar wasu kasashe da dama ba, India ba ta da matsalar rashin rigakafi, inda aka fara aikin ba da alluran a faɗin ƙasar. Tun lokacin da aka kaddamar da shirin bada rigakafi a tsakiyar watan Janairu, jami'an kiwon lafiya na kokarin shawo kan matsalar rashin karɓar rigakafin, inda mutane suka ki zuwa yin allurar a cibiyoyin da ke aikin.
An jima kaɗan Baba Yakub Makeri zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. A Najeriya, sakamakon wani rikicin ƙabilanci da ya ɓarke a kasuwar Sasa da ke garin Ibadan a tsakanin Hausawa da Yarabawa, yayi sanadin rasa rayuka da kuma dukiya mai yawa. Gwamnatin jihar Oyo ta rufe kasuwar kayan gwarin ta Sasa, kana ta kafa dokar hana fita a yankin na Sasa da ke ƙaramar hukumar Akinyeli. Daga Ibadan, wakilin Hassan Umar Tambuwal na ɗauke da rahoton.
A sakamakon rikicin ƙabilanci da ya ɓarke a kasuwar Sasa Ibadan a tsakanin Hausawa da Yarbawa, gwamnatin jihar Oyo ta rufe kasuwar kayan gwari da ke Sasa Ibadan, kana ta kafa dokar hana fita a yankin na Sasa da ke ƙaramar hukumar Akinyele. Kakakin gwamnatin jihar Oyo Taiwo Adisa ne ya sanya wa takardar hana fita hannu a madadin gwamnatin jihar Oyo, inda aka hana fita daga ƙarfe 6 na dare zuwa ƙarfe 7 na safe. Shugaban kasuwar ta Sasa ya ce da yake gwamnati ta yi daidai na rufe kasuwar da sanya dokar hana fita, amma dokar bata isa ba don magance wannan rikicin.
Sunana Alhaji Usman Ejiri Yaku, nene chairman Sasa Market Trader Association. Wannan doka da ta kafa, kamar inda gwamnati ta kafa, ita gwamnati ba za a ce da abu da ta yi ba daidai ba ne, amma ita dokar nan a yanayin abin da ya riga ya faru a wannan kasuwa, sai mu ga ba shi daidai da abin da zai magance abin da ya faru ba.
Kana nufin me?
Saboda a lokacin da hankali ya riga ya tashi aka fara kone-kone ana asarar rayuka, idan an je an yi doka daga karfe 6 na dare zuwa 7 na safe, wannan doka abin da ya riga ya faru ya fi karfin wannan doka. Don dokar da ya kamata wacce muka fara inda an yi ta za ta kawo maganin wannan abu ita ce 24 hours.
Da hali yanzu wani hali ake ciki a nan unguwar ta Sasa?
Halin da ake wanda da suka faru sun faru marasa kyau, saboda an riga an yi asarar dukiyoyi da rayuka da shaguna da dai abubuwan duk da ba a rasa ba. Yanzu dinnan zancen da ake yanzu nan ake kira na cewar ainihin majority gidajen mutanenmu na Hausawa da suke haya kuma waɗanda suke abin nan duk kayayyakin yaran unguwa sun kusan fage suna ɗebe musu.
Babu jami'an tsaro a nan Sasa yanzu?
To ai jami'an tsaro sun tara kan kwanoni ne na titina, akwai lunguna waɗanda duk inda tunanin mai tunani yake akwai su da yawa. Kaga su jami'an tsaro ba su ga inda lungunan nan suke, balle ba ta garin nan a samu in kama an haya a kama su ba, ko kuma in su gani su gudu kan titina ne kawai suka tsare.
Kamar jami'an tsaro?
Eh, akwai jami'an tsaro na sojoji, akwai civil defense, akwai yan sanda. Waɗannan kuma yan wannan kungiya sabuwa da suke wannan area din nan su ma akwai
jami'an tsaro a nan kuku.
Eh, to dan labi mutanen nan da kaga an kai waɗannan yan amata ko dinnan suka kai mana su. Su labin su suka.
To amma kamar kana zargi ne.
Ba magana zargi ba ne. Ai kafin zuwa amata kun din nan ba a harbi kowa ba, kuma a kona gidan kowa ba.
Na tuntubi shugaban rundunar tsaron Amosha Kun, kanar Olayinka mai ritaya, a game da zargin kashe mutane amma bai dauki wayata ba. Na kuma tuntubi kakakin rundunar yan sandan jihar Oyo, pretendan yan sanda Ganga Fadeyi, a game da zargin wasosan kayayyaki a unguwar ta Sasa, yace zaman lafiya na dawowa, komai ya koma daidai, duk wanda yake da wani korafi ya kaiwa jami'an yan sanda, suna nan a ƙasa. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal, yanzu kuma ga Baba Yakub Makeri ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
A jiya Asabar, ministan kiwon lafiyar kasar Gini ya ce mutum hudu sun mutu da cutar Ebola a wani sake bullar farko da cutar ta yi a cikin shekaru 5. Remy Lama ya faɗa wa kamfanin dillacin labarai AFP cewa muna matukar damuwa game da waɗannan mace-mace na farko tun bayan barkewar annobar daga shekarar 2013 zuwa 2016 a Gini da ta hallaka mutum 11,300 a faɗin yankin Afirka ta Yamma. Daya daga cikin sababbin mutane da suka harbu da cutar ita ce wata ma'aikaciyar NERS da ciwo ya kama ta a ƙarshen watan Janairu, kana aka bisa ta a ranar farko ga watan Fabrairu, a cewar shugaban hukumar kiwon lafiya Sakuba Keita, yana faɗa wa kafar yaɗa labaran cikin gida. ya ce a cikin waɗanda suka je Bison mutum takwas sun fara nuna alamun kamuwa da cutar inda suka fara zawayi da amai da kuma zubar jini mutum hudu da suka mutu da cutar Ebola suna zaune ne a Nzarekore da ke kudu maso gabashin kasar inji kaita A ƙarshe kasar Kosovo ta fara kada ƙuri'a yau Lahadi da safe na zaben ƴan majalisar dokoki bayan da kotun kundin tsarin mulkin ƙasar ta soke ƙuri'a tabbatar da gwamnatin Democratic League of Kosovo ko kuma LDK ta kafa sama da ƴan takara 1000 daga jam'iyyun siyasa 28 ne suke fafatawa akan kujerun majalisar 120 mutum miliyan 1,800 ne za su kada ƙuri'an ciki har da wasu 100,000 da ke zaune a ƙasashen ƙetare Zaben da yau Lahadi na zuwa ne lokacin da kasar take fama da matsalolin tattalin arziki da annobar corona ta haddasa. Kosovo ta ba da labarin mutum 64,000 suka kamu da cutar COVID-19, kana sama da wasu 1,500 ne suka mutu da cutar.
Gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wasu jam'iyyun siyasa a jamhuriyar Niger sun so madaukan matakan koran magoya bayan su da suka ji bin umarninsu na mara waɗannan takarar jam'iyya mai mulki ta PNDS tarayya. Inda kawancen jam'iyyar ya zargi 'yan adawa da neman haddasa rudani a tsakaninsu sai dai 'yan adawa sun musanta wannan zargin inda suka ce wannan batu ba haka yake ba ga rahoton da wakilin Haruna Mamman Bako ya aiko mana
Jami'iyyun siyasa a jamhuriyar Niger ta kai su ga kora da neman 'ya'yansu da suka bijire umarninsu da su sadi inda dare musu a daidai lokacin da aski ke dannowa zuwa goshi domin kwanaki kalilan kawai suka rage ga zagaye na biyu na zaben shugaban kasa wannan ko ta faru ne bayan da waɗansu 'yan siyasar suka yi biris da umarnin da jami'iyyun nasu suka basu na su bi dan takarar jam'iyya mai mulki Bazoum Muhammad
Sunana Abdurrahman Idrissa Kado ni a president na coordination departmental na MPR Jamhuriya to saboda haka tunda bayan ake alliance an ce ga ƴan da mun kabi to kuma nan zamu muna nayi kira duka ga ƴan Jamhuriya gaba ɗai na departmental kin kwalli gaba ɗai na nuna musu duk wanda bai bi alliance ba kenan abin da yahi ya bar party kuma shi kanshi albade ya ƙara shaida muna taro wanda mun kai tawa na meeting gaban kowa ya nuna duk wanda bai bi umurni ba kenan gagani ya kamata ma ya ce ya bar partin
ni ne Abubakar Idris Kado wanda ake sani da sunan president na matasa na MNCD na Saragwanni kenan har saboda haka mu partin mu akwai dokokin da ya kamata a dauka na duk wanda aka dauki parti na matakai na tsaro na sama yazo ya burjere mu parti kenan ile considerer comme demissionnaire kenan waɗannan mutanen zamu dauki matakai da gaugawa na mu sayar da zamu yi su ba hitacci bane daga ranar yau mai kamata yau ma sun zamba mutanen MNCD bane tunda dokokin mu sun ce duk wanda bureau politique ya dauki decision yake bare da wannan decision kin ba kenan shi ba dan parti bane
wannan ta wanzu ne a wurin taron gaugawa da jami'iyyun da ke marawa dan takarar jam'iyya mai mulki a garin birnin Kwanni suka yi a cibiyar jam'iyyar PNDS tarayya inda jami'iyyun suka karyata cewa ƴaƴansu sun bijire musu har ma suka zargi in adawa da haddasa wannan rudanin a cewar su maimakon su fita yakin neman zabe
to wanga abu ne wanda jami'iyyun siyasa wani gungu ne na jami'iyyun siyasa waɗanda ƴan siyasa mun san su dama tunda mun san dama babu wani aiki wanda sun ka iya banda wannan su zo su tara mutane cikin taron nan in an ka jawo wanga ba a ma san shi ba a ce magana da sunan wata jami'a a jawo wanga kuma a ce magana da wata jami'a to hakan gane ya kwaro
daidai fa ɗan adawar sun musanta wannan zargin kamar yadda Maitre Abdullahi Muni na RDR canji ya bayyana mini
ai mutanen da suka zo mutane kowane ya san ƴan partin kin suna masu matsayi na manya-manya cikin partuttukansu kuma duk abin da ya zo bisa kan waɗanda partuttuka waɗanda sun kabi jama'iyya mai mulki na rikita mutanensu su sun ka rikita mutanensu da kansu saboda su suka ce wancan ɗan takarar ba mutunan ƙwarai na ba zamantakewar da sun ka yi cikin mulki da su zaman zalunci na sun ka yi da su daidai sun samu su rashin ƙamnarsu kuma suka koma suka ce kuma shi a ƙamnace shi saboda haka su suka tuttura ma ƴan mutanensu rashin son shi
bijirarrun da aka ce an kora daga daga jam'iyyunsu, kuma ba za su sake magana ba da sunan waɗannan jam'iyyun siyasa tunda sun ki bin umurnin da jam'iyya ta azasu akan. Na tuntube su suka ce min ba za su yi magana ba a halin yanzu saboda har yanzu takardu a rubuce na kurar su ba su isa a hannuwansu ba. Kenan ba san macito ba sai me ya tarkare. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna Mamman Bako, to daga jamhuriyar Nijar sai Najeriya, tun ba yau ba al'umma arewa ke yin kira ga shugabanninsu kan samu Fulani makiyaya matsuguni da za su rinka kiwo cikin walwala don kawo ƙarshen rikice-rikice tsakanin manoma da makiyaya a wannan karo bayan rashin jituwa da ya kai ga rasa rayuka da dukiyoyi daga ɓangarorin biyu musamman ma a kudancin Najeriya. Kungiyar Dattawan Arewa ta yi kira ga gwamnonin yankin su shirya tsaf don karɓan makiyaya masu bin doka da oda da za su dawo gida. Wakiliyar mu Halima Abdurrauf na ɗauke da ƙarin bayani.
Kungiyar Dattawan Arewa ta yi wa gwamnonin yankin kira da su sama wa makiyaya matsuguni sakamakon yadda aka ba da wa'adin su fice daga wasu sassan Najeriya. Ta bakin kakakinta Dr. Hakim Baba Ahmad tana mai zargin cewa wasu ƙungiyoyi marasa kishin ƙasa ke ruruta wutan rikici domin cimma mummunan manufarsu. Shugaban kwamitin amintattu na gamayyar ƙungiyoyin Arewa na Stura Ashirshar ya bayyana rashin jin daɗin sa game da yadda ake ganawa makiyaya da suka shafa gwamman shekaru a waɗannan yankuna a zaba.
Daga wannan sati hudun da ya kama zuwa yanzu, ni a inda nake a kullun sai na samu waya daga mutane daga dazuzzuka a wannan yankuna suna gaya mana yadda ake zuwa ana kashe su, ana kashe dabbobinsu. Wasu ma sun fara kamo hanya su baro garuruwan ana tare su ana kashe su. Babu yanda za a yi kundin tsarin mulkin ƙasa a ce yana iya ba wasu mutane kariya ba zai ba wasu mutane kariya ba. To kin ga wannan mafi alheri a gurinsu shine su tattara su dawo. Su gwamnonin arewacin Najeriya tunda a cikinsu kamar gwamnan jihar Kogi da jihar Niger da gwamnan jihar Zamfara da kan sun ce suna da gurare za su iya tanada inda za su yi wa makiyayan nan matsuguni. Duk mutumin da yake tunanin cewar za a yi rashin adalci a zauna lafiya, ƙarya yake yi ko waye shi.
Game da musababin ɗaukan makamai da wasu makiyaya suka yi, Alhaji Tura ya yi ƙarin bayani.
A dubu mutanen nan da aka yi dinga yi wa kwacen dabbobin nasu ba, da ba su da wani abu da suka sani, ba su da wata sana'a, rayuwarsu gaba ɗaya akan ita wannan dabba ta dogara, aka kyale su ko haƙuri wani da ba ta tuwa ta ba su. Balle ta ƙoƙarin ɓato musaƙinsu a ƙarshe ya yi sun suka ɗauki wannan hanyar mummuna.
A wani ɓangare kuma gwamna Bala Muhammad na jihar Bauchi ya ce ba wa makiyaya wa'adin su fice daga wasu sassan Najeriya bai dace ba.
About the traders and farmers lashes, you have seen what our police in the southwest are doing.
Alhaji Yunus Ahmed Abubakar ɗan majalisar wakilai mai wakiltar mazaɓar Yamma Tudeba a jihar Gombe na tarayyar Najeriya ya yi maraba da kiran da ƙungiyar Dattawan Arewa ta yi wa gwamnoni tare da ba da nasa shawara.
Wannan lamari da muka shiga ciki ma iya cewa to yana ɗaya daga cikin hanyoyi da Allah ke juya bayansa kuma ya nuna musu irin kurakurai da suke yi. Arewa yadda muke da ana zaune da makiyayan nan, gwamnatoci da suka shuɗe muna da abin da ake kiran su grazing reserve. To nan za a shiga aiki, akwai waɗansu gurare da ake kiran su burtoli. To duk waɗannan abubuwa aka wayi gari sun shuɗe, ba a lura da haƙoƙi na ƴan adam da suka kunshi wannan ƙasa ba. Ya kasance yanayin da Allah ya saka, wani guri ana rani, wani guri ana damuna. Kamar mu nan arewa muna samun damuna ne a samu lema na ji kusan watanni ko hudu ko biyar. To tunda ƙasa ɗaya ce Najeriya can kudanci kuma sanda mu mun tunkari rani, to su can suna da lema. Saboda haka sai mutanen mu su garzaya. Bin wannan dai burtuloli da kafa aje a yi kiwo. Mu nan arewa mun saba in mutum ya zo da kiwonsa ma sai ka bar shi ya yi rani a gonarka. Damuna na faɗawa ya kore su, nan kuma kai ka samu ribar taki. To duk wannan al'adu an watsar da su.
Tun bayan dawowa tsarin mulkin demokradiyya a shekarar 1999 ne aka fara samun rikice-rikice tsakanin manoma da makiyaya a Najeriya. Lamarin da baya rasa nasaba da shigan gonaki da shanu, abinda ake ganin yana neman gagarumar gwamnati ta hanyar tsananta matsalolin tsaro. Duk kokarin ji ta bakin gwamnati akan matakin kare rayukan makiyaya da ke ficewa daga sassan da aka ba su wa'adin su fice din ya ci tara. Halima Abdurrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdurrauf da wannan rahoton. Kada manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma da iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. To yanzu kuma sai shirin matasa a duniyar gizo.
Jama'a barkanku da warhaka. Kuna sauraron shirin Matasa a Duniyar Gizo tare da ni Madina Dahiru mai shanu. To daga cikin matakan da aka dauka a duk fadin duniya domin dakile cutar coronavirus, akwai dakatar da zuwa makarantu, kama daga primary har zuwa kan jami'o'i. Lamarin da ya tilasta wa malamai koyawa ɗaliban su karatu ta hanyar yanar gizo. Shin ta yaya malaman ke aiwatar da waɗannan ayyukan nasu ta hanyar internet? Kuma waɗanne irin ƙalubale suke fuskanta? Kaɗan daga cikin batutuwan da za mu tattauna da su kenan a cikin shirin namu na yau. A yau muna tare da Shamsuddin Muhammad, wani Bahaushe mai koyar da harshen Hausa a wata jami'a da ke nan Amurka, wanda abokin aiki na Mahmud Lalo ya samu zantawa da.
Assalamu alaikum, sunana Shamsuddin, ni dan Nigeria ne, ina koyarwa a jami'ar Georgia da ke nan Athens a jihar Georgia a ƙasar Amurka. To gaskiya da yake an rufe makarantu, zan ce dai ina kiwon ɗalibai na saboda ban ganin su fuska da fuska, amma gaskiya ba abin da ya canza. Wato gaskiya ai wani tsari nan ne da ke burge ni sosai. Yanzu ɗin nan ma ban daɗe da gama koyar da ɗalibai na ba, kusan kullum sai na koyar da su, in ba rana ɗaya ne kawai ban koyar da su a sati. Ta yanan giza-giza muke yin komai da komai, yanda zan koyar da su a aji ina kallon su a zahiri, haka nake koyar da su ta yanan gizo-gizo. Su tambaye ni in ba su amsa, in ina da wani mezanci aikin da zan ba su, ina ba su in rubutu zan yi rubuta su gani. In ma ina son ne su mun wani abu a cikin aji, wato classwork shi ma muna yin shi, suna gani na ina ganin su tambaye ni in ba su ansa. Abun kawai yayi tsari gaskiya sosai, ba abin da ya canza. Abin da kawai da ya canza shine ban ganin su ba su gani na, amma lokacin aji na yi zaka ga kowannen su yayi signing in, wato ya nuna cewa ya shigo aji, ni kuma sai dai in fara ba su jawabi. Gaskiya wannan tsari yayi daɗi sosai, kuma ya bani wannan ce for the first time na koye yanda zan iya koyar da ɗalibai ta yanan gizo-gizo. Gaskiya abin yayi min tsari sosai. Yau na ba su wato aikin wanda ake zuwa da shi gida, wasu homework kenan. Yau za su gabatar min da waƙoƙin Hausa. Zan fara da shi ɗaya daga cikin ɗalibai na wanda zai gabatar da waƙan Alijita, wato labarin duniya, wanda ya tare da Baba Ali, dan yana son waƙan sosai. So dukansu gaba ɗaya za su gabatar da waƙan Hausa. Bari mu fara. Yeah, hello class. I think the first person to start is Thomas, so you will start with your presentation. Yeah. I want you to really, yeah, okay, don't worry, it's okay. I think you're really doing a good work. It's just that, yes, in the part of Baba Ali was a little bit faster, but yeah, you got
to gaskiya kalubale da zan ce la ina fuskanta, ko ice ina fuskanta a badi yanzu dai ina dan shawo kan shi, shine gaskiya ni har na gama makaranta a Nigeria. ban taba sanin me ake yi ko inda ake yi wai kaman wai koyarwa ta yanin giza-giza ba. Ko da na fara gaskiya abin ya dan bani matsala sosai, saboda ni ɗaliban ma ina ta musu wasa da dare, ina to ni fa ban san abin nan ba. Wani lokaci ma in ina yi su zaka ce min ai malam ga yadda zaka yi ga yadda zaka yi, saboda ba girman kai a nan, in baka san abu ba zaka ce ma ɗalibi ya kai. To ɗaliban ne ma ke dan duk da an dan koya min a nan makarantar nan da nake koyarwa, amma dai ba za a ba abu bane da zaka iya kai tsaye. Ɗaliban ma da tunda sun saba yi ba yau suka saba yi ba, suna dan koya maka har ka dan saba.
To a gaida Malam Shamsuddin, wanda ke koyar da harshen Hausa a Jami'ar Georgia da ke nan Amurka. To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Ni ce taku Madina Dahiru mai shani daga nan birnin Washington DC.
To a gaida Madina mai shani, yanzu kuma sai ra'ayoyin da ku aiko mana ta hanyar email. Zama fara da sakon Shehu Adamur Jau ya ce Najeriya ƙasa ɗaya al'umma ɗaya, don haka ya kamata mu daina kashe junanmu, domin dai hakan bai da wani amfani ko kaɗan. Sannan wai ma menene riba idan mutum ya kashe ɗan uwansa mutum? Allah ya kyauta. Sai kuma sako daga Sani mai lange-lange a wuri, Dali Usman taka lafiya da Zaidu Bala kofar sabuwa, suka ce albarkacin ranar rediyo ta duniya da aka gudanar. Muna taya dukkan masu huda da rediyo murnar ganin wannan rana, kuma ba za mu tuya mu manta da albasa ba wajen jinjinawa ma'aikatan gidan rediyo, ganin cewa su ne kashin bayan wannan rana. Allah ya kara musu lafiya da nisan kwana. Sai kuma sako daga Amina Adamu Malam Maduri da Rabiu da Kwadunari da Umar Babanya ya sabon gida a jihar Jigawa, suka ce assalamu alaikum muryar Amurka. Hakika akwai bukatar gwamnatin kasarmu Najeriya ta dauki matakin dakile rikicin kabilanci da ke kokarin mamaye yankin kudancin kasarmu. Duba da abin da ya faru a kasuwar Sasa ta jihar Oyo, muna jajantawa waɗanda suka yi asara. Allah ya ji kan waɗanda suka mutu. Madalla, muna farin cikin sanar da ku cewa sashen Hausa na BOA zai so magabatar da wasu sabbin shirye-shirye daga ranar 15 ga watan nan na Fabrairu. Kuma ga ɗaya daga cikin sababbin shirye-shiryen.
Matasa a duniyar gizo, yawo suke tamkar a cikin hazo, su shiga kowane lungu da saƙo domin sanin me duniya ke ciki.
Kawai da kuma duniya hannunsu, wata duniya ce Allah ya kawo musu, wanda ba ta taɓa kawo musu mutane da aka yi azniya wannan dama. To amma idan ka ɗauki wayannan, ka zama kawai abin da za ka riƙa kai dariya, ka tare da kana sanin menene amfanin wannan abin zuwa gare ka ba. To lallai ka ga kana saurayi, amma ba ka zauna cikin zamaninka ba.
Shi dai yanar gizo yana da advantage da kuma disadvantage. Yawanci dai advantage ɗinshi ya fi yawa gaskiya. Social media ya taimaka mun, saboda business ina ba ni da shago. So social media dai nan ne shagora, ne nake zuwa in saka duka hotunan kayayyaki na, dan ne mutane za su gani su ce ga wanda suke so su zaba. Dan gaskiya inda ba yana gizo ni da ban san zan yi business ba.
Ilmantarwa, nishadantarwa, fadakarwa, kayatarwa, gogewa da kuma ƙara danƙon zumunci tsakanin juna na daga cikin abubuwan da matasa ke amfana da su daga duniyar gizo. Ku kasance tare da ni Shamsiya Hamza Ibrahim cikin shirin Matasa a Duniyar Gizo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, domin sanin yadda duniyar gizo take da ma yanda zaka iya mai da ita a takamaimai.
Yanzu kuma bari mu je ga zangon shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To baballe, Majalisar Dattawan Amurka ta wanke tsohon shugaban Amurka Donald Trump daga zargin iza tarzoma a kan Majalisar Dokoki a watan da ya gabata, bayan da ɗaruruwan magoya bayansa suka afka wa 'yan majalisar yayin da suke ƙoƙarin tabbatar da nasara da Joe Biden da Democrat ya samu a zaben watan Nuwamba. Da safiyar yau Lahadi ne, cibiyar sa ido akan cutar coronavirus ta jami'ar John Hopkins ta faɗa cewa akwai mutum miliyan 108,500 a faɗin duniya da suka harbu da COVID-19. Amurka mai mutum miliyan 27,500 da suka harbu da cutar ita ce kan gaba. Kana India na biye da ita da mutum miliyan 10,900. Sannan Brazil na biye da su da mutum miliyan 9,800. A ƙarshe, a jiya Asabar, ministan kiwon lafiyar ƙasar Gini ya ce mutum hudu sun mutu da cutar Ebola a wani sake bullar farko da cutar ta yi a cikin shekaru 5.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya. Sai kuma gobe da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya taya na gabatarwa da kuma Luis Hill da ya bada umarni, amma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.